إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير أصبر 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 131 cikin jerengen darussa daga littafin Al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiya asalin sa ya wallafa shi ne dan bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama akan as-sifatul khabariyya kuma kamar al'ada Ibn Taymiya a mafiyar littafin sa yana yawaita istitradi wato dajiya da sakin lamba akan mas'aloli mabambanta ba yanzu yana mana magana ne akan abinda ya shafi ladubba da ka'idojin wa'azi wato al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sai zo magana akan muhimmancin samun kyakkyawan uslubi a wajen wa'azi kafin wa'azi da lokacin wa'azi da kuma bayan abinda zai biyo baya wanda ya fassara cewa a cikin haka akwai fadan magana mai taushi akwai kintatan zance wanda yake yafi dacewa akwai kafa hujja da nassoshi ingantattu sannan kuma akwai hakuri da abin da zai biyo baya na cutarwar jahilai da jafa'insu to anan ne yake kwararo mana nassoshin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kwadaitarwa akan lalle lalle mai wa'azi yayi hakuri ya bi tafarkin da annabawa suka bi wajen hakuri da cutarwar waɗanda za su yi mai sharri da yarfe da kage da kazafi da bita da kulli da ashar da sauran ababan da dai aka saba gani ma waɗanda ake musu wa'azi suna bin malamai da annabawa da limamai da su Allah ka tsare zamu tashi inda malam yake cewa qala Allah ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina cikin suratul tur Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina kai kana kan idanuwan wana muna ganin ka duk abin da yake faruwa muna gani muka hukunta ka shiga cikin wannan bala'i da jarabawa da cutarwar kafirai Allah ya sake cewa a cikin suratul muzammil wasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da suke fadin maka a ce maka mawaki a ce wani ne ya koya maka a ce maka dan dabo a ce maka sihiri kake a ce girma kake nema duk wannan abin Allah ya ce wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri wajruhum amma ka kaurace musu hajaran jamila kyakkyawan kauracewa kamar da yake ci mishi a wani waje fasfahi safahal jamil ka kauda kai kyakkyawan kauda kai ma'anan shi la tata'arrad lahum kada ka tunkare su da cutarwa wala tashtagil bi mukafa'atihim kar ka shagaltu da cewa sai ka rama abin da suka yi maka haka malamai suka fassara amma kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo cewa wannan hukuncin kafin a shar'anta jihadi ne wannan hukunci an share shi sakamakon shar'anta jihadi abin da yake da al-Hajarul Jamil shine wallazi la itaba fi ka kaurace wa mutum ba tare da ka aibata shi ba wasbir Allah ya ce Allah ya sake cewa kamar da yake cikin Ahqaf Allah ya ce mishi fasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yadda manyan annabawan nan suka yi hakuri manyan annabawa malamai sun yi sabani game da ayyana su amma dai magana mafi shahara wanda kuma tafi inganci shine cewa su ne mutane biyar din nan da Allah ya ambata a cikin fadin sa wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin sai aka fadi wa ibrahima wa musa وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا waɗannan sune ulul azmi minar rusul annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam musa alaihi salam isa ibn maryam alaihi salam sai kuma cikamakin annabawa manzanmu annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Allah ya ce kai hakuri kamar yadda waɗannan annabawan duka suka fuskanci damuwa da cutarwa daga al'ummarsu kuma suka yi hakuri. Aka ce kai ma kai hakuri kamar yadda suka hakuri. Allah ya sake ce mishi fasbir li hukmi rabbika, kai hakuri da hukuncin ubangijinka. Wala takun ka sahibil huti, kar hakurinka ya ƙare ko ka dau hukunci da kanka kafin Allah ya hukunta ayi hijira, kafin Allah ya hukunta ayi jihadi. Kar ka hukunta da kanka kamar yadda annabin nan ma'abocin kifi yayi, shine annabi Yunusa. Annabi Yunusa kamar yadda malamai suka sha ambata a tarihinsa, ya tsorata irin ganin yadda kafirai suke ta ta'annati da kin karɓar gaskiya, sai ji tsoron cewa kada an tashi halakar da su wannan bala'i ya shafe shi. Da aka sai marmaza ya fice daga garin kafin Allah ya masa umarni. Shine Allah ya masa wato tankiya, kuma Allah ya masa jarabawar fadawa cikin ruwa da haɗewar da kifi ya masa, daga baya kuma Allah ya tsiratar da shi. Walaula annahu kana min al-musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna. Ba dan ya kasance yana ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ba. Allah ya ce to da sai ya zauna a cikin kifin nan har tashin alkiyama, da shine kabarinsa. To amma da ya abin nan sai Allah ya tsiratar da shi. To aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya gajan hakuri ko yanke hukunci da kansa irin yadda wannan annabi ya yanke Yunus alaihi salam. Allah ya sake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasbir wama sabaruka illa billah, kai hakuri wama sabaruka, kuma hakurinka kai ya zama akan komai illa billahi, sai dan Allah, kai dan Allah. Wannan cikin sotin Nahl kenan. Allah ya sake ce mishi a wani waje wasbir fa inna Allah la yudi'u ajral muhsinina, kai hakuri lalle Allah ubangiji baya ainihin wato lalata ladan masu kyautatawa. Waɗannan duka bayanai ne akan irin yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hakuri din, saboda kamar yadda aka ƙaryata shi, aka cutar da shi, an cutar da ƴan uwan shi annabawa, an ƙaryata su. Allah yana cewa, Allah yana mishi alƙawari cewa in yayi hakuri zai ba shi nasara. Allah yana tuna mai cewa lalle an cutar da annabawa gabaninsa da manzanni sun yi hakuri, kuma Allah ya ba su nasara. Kamar da Allah yake cewa walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna, hakika an ƙaryata annabawa gabaninka sai suka yi hakuri a bisa ƙaryatawar da aka yi musu, kuma an cutar da su har suka bari sai da taimakonmu ya zo musu. Allah ya yi ma annabawa gaba ɗaya wannan alƙawarin. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibuna. Allah ya ce hakika a cikin Safat, hakika mun riga kalmarmu ta gabata, alƙawarinmu ya riga ya tabbata akan annabawanmu da manzanni cewa su bayinmu manzanni, wallahi su ne za su samu nasara, kuma suke da galaba, mu ne masu taimakon su ne. A wani Allah yana cewa kataballahu la aglibanna ana wa rusuli, Allah ya ce na ƙaddarta cewa ni Allah da ni da manzannina muke da nasara. Nasara ta ƙarshe tana ga Allah da manzanninsa da mumine. Allah ka samu cikin su. Saboda haka sai Allah ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayanai dan ya kwantar mai da hankali, kuma a sanadiyar haka ne ma ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka yi ta bashi bayanin labarin annabawan da kisoshinsu. Da Allah yake cewa kazalika lin thabbita bihi fuadaka, dan mu kwantar maka da hankali ka san cewa ba kanka faro ba. Sai malam ya sake cewa fala budda min hadhihi thalatha, dole ne waɗannan abubuwan guda uku su samu a gun mai wa'azi. Menene su? Al-ilm. Mutumin da zai karanta yayi wa'azi wajibi ne zama yana da ilimi, cikakken ilimi gwargwadon hali, wanda zai ba shi dama ya karantar da wannan abin da yake wa'azi a kansa a bisa hasken ilimi na shari'a. War rifq, sannan kuma dole ne ya bi a hankali, ya tausasa kalma, ya tausasa uslubi, ya bi mutane a sannu, ya gaya musu magana mai daɗi. Was sabr, da kuma haƙuri akan abin da zai biyo baya, domin za su cutar da shi, za su zage shi, za su aibata shi, za su yi mai sharri da ƙazafi da yarfe, wani ma za a yi attempting ɗin kashe shi ko koransa ko ci masa mutunci ko masa sharri ko kama shi a kulle. Duk waɗannan abubuwan sun faru, suna faruwa ba za su daina faruwa ba, saboda haka dole ne a yi haƙuri. Ya ce al’ilmu qabla al’amri wan nahyi, kafin mutum ya tunkari al’amarin wa’azi, to wajibi ne ya yi ilimi, ilimi shi ne matakin farko. Was-sabru war-rifqu ma'ahu, a daidai kuma sanda yake aikin, to dole ne kuma ya sirka da bi a hankali. Was-sabru ba'du, bayan kuma yayi umarni yayi hanin, to kuma dole ne ya haƙuri. Wa in kana kullun min al-thalathati la budda an yakuna mustashiban fi hadhihi al-ahwal, ko da aka ce ilimi kafin wa'azi, bi a sannu-sannu lokacin wa'azi, haƙuri a bayan wa'azi, wannan bai nufin wato ba za a ci gaba da ilimi a lokacin wa'azi ko bayan shi ba, wannan bai nufin ba za a yi haƙuri a lokacin koyon ilimi ko lokacin wa'azi ba, wannan bai nufin ba za a bi a sannu-sannu a lokacin koyon ilimi ko bayan yin wa'azi ba. Ina fata mun gane, duka ukun kowanne na da amfani a dukkan matakai guda uku din, matakin koyo, matakin karantarwa, matakin bayan karantarwa. Duka uban guda uku, koyo da haƙuri da bi a sannu, akwai su a farko matakin koyon ilimi, akwai su a na biyu matakin karantarwa da wa'azi, akwai su a na uku matakin abin da zai biyo baya. Yace wa hadha kama jaa fil athari an ba'di salaf, kamar yadda ya zo a maganganun wasu malamai, wa rawahu marfu'an, yace hasali ma an ruwaito maganar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai bata inganta ba. Zakarahu al-qadhi Abu Ya'la fil mu'tamad, akwai al-imam al-qadhi Abu Ya'la al-Farra al-Hanbali wanda ya rusuka ta 458, babban malami cikin malaman ainihin wato Hanabila, wanda yana daga cikin manyan malaman Hanabila a zamaninsa. Sarkin zamaninsa yayi al-qa'ib, al-qa'im bi amrillah, yayi ya bashi alƙalanci yake yadda, sai da ya masa sharadi cewa to in na anshi alƙalancinka, ina da sharadi, na farko ni bazan dinga zuwa zaman fada ba, idan za a yi wani federal executive meeting ni bazan zo ba, in za a yi hawa, za a yi maukibi ko za a yi doba, ni bazan hau doki ba, duk wani abu da ya shafi wani ceremonial function na gidan shugaban ƙasa ni ba ruwa, idan kun yarda haka sannan zan yi. Kama a ce fa attorney kenan, attorney general, suka ce sun yarda, sannan ya karba, ce ba na san albashinku kuma ba zan shiga cikinku a yi ta harkar gwamnati ba, ni dai kawai alƙali ne in kun yarda. Suka ce sun yarda, sai ya karba, da aka hayi alƙalancin shi ya gama, aka ce lam yatla ala daril khilafa, bai taba zuwa bila ba. Wannan su ne mutanen da ke nan gaba, mutanen da ke nan. Yanzu ka duba yadda mutane suke lobi da ma duk sun tare a Abuja, suna neman kawai a basu makamai, shi kuma shugaban ƙasa sai wani jan ƙafa yake, duk sun tare tsofaffin kurayen ƙasar nan jama'a, kowa so yake kawai a bashi makami. To gaji su irin waɗannan na da ana neman su a basu makamin ne, suka ce to ga sharadi. Jiya muke karatu na wancan malamin mutumin ƙasar Maghrib, wanda shi kuma ya ce shi ba zai aisha albashi ba in an yarda, sannan ya karba, kuma da ya karba da haka ya ci gaba da rayuwar shi ta ordinary mutum, aka ce har yana zuwa rijiya ya ɗebo ruwa akan jaki ya dawo ya kawo ma iyalansa. Har wata mata ta ce oh, wannan wani irin alƙali ne don Allah, ya ce ni ma na gaya musu ban cancanci alƙalanci ba, na gaya musu ni ma wallahi, ki taya ni faɗi. Allah ya kyauta. Zaman wannan yana cikin alamun tashin alkiyama, kwaɗayin mulki jama'a, yana cikin alamun tashin alkiyama, Allah ya tsare mu. To yace al-qadi Abu Ya'la al-Farra ya kawo a cikin al-mu'tamad fi usuluddin, littafinsa yana da shi, littafin mu'tamad kuma yana da ikhtisarin sa, ya masa ikhtisari, yace la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'muru bi, baya halasta wani ya tunkari aikin wa'azi, umarni da kyakkyawa, da hani daga barin mummuna, sai wanda yake da ilimi akan abin da zai umarni. Faqihan fi ma yanha 'anhu, ya zama yana da ilimi akan abin da zai hana. Rafiqan fima ya'muru bi, mai taushin hali wajen mu'amalantar mutane akan abin da zai umarce su. Rafiqan fima yanha anhu, mai taushin hali game da umarnin da hanan da zai yi mutane. Yace sannan kuma haliman fima ya'muru bi, mai haƙuri akan abin da yake aikatawa na umarnin. Haliman fima yanha anhu, ha ila kuma mai haƙuri akan abin da yake hanawa. وليعلم ان اشتراط هذه الخصال في الامر بالمعروف ونهي المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس. yanda ya fara mana magana irin ta malami gogagge wanda ya gaji ya ga yau, yace amma fa mu sani wannan sharadin da ake ta faɗa cewa sai kana da ilimi cikakke, sai kana da hakuri, sai kana da bi a hankali, yace sharadda ne masu wahalan samuwa a gunda dama daga cikin mutane. Ace mutum ya cika wannan sharadin ka samu malami da kakken malami a ilimi, sannan kuma mai saukin mu'amala, kuma mai hakuri da cutowar mutane, duka ukun yana da wala ya da agun wani agun mutane da dama. Mutane da dama wani na da ilimin bai da hakuri, wani na da hakurin ilimin bai isa ba, wani na da hakurin na da ilimin bai bi a hankali, wani na bi a hankali ilimin bai ishe shi ba. Haka dai zaka ga ko ya samu biyu, ko ya samu ɗaya da rabi, ko ya samu rabin ɗaya. Ba kowa ne yake tara waɗannan ba, sai an training zuciya a kai, an koya, an yi hakurin. Fayadhunnu annahu bidhalika yasqutu anhu, to sai shi dan ya shigo wa wani ta wata abin nan kofar baya. Mutum yayi ilimi suka ya ce to ni ban da hakuri, da haka ni ba zan iya wa'azi ba jama'a, ku yi hakuri ku kyale ni saboda za a yi ta fada da ni. To wannan kuma talbis ne na iblis, ko mun gane yace ni ba zan dinga wa'azi ba saboda za a dinga rigima da ni, kaga da a dinga rigima da ni gara na iya baki na kawai, sai ya shiru. Ko kuma wani saboda ya ga cewa shi bai da baki mai taushi, yace kun san ni ban tauna abin da nake faɗa, da haka jama'a ku yi hakuri ba zan iya wa'azi. Ko kuma yace shi kwata-kwata ba zai koya wa kanshi lissafin, bari ya dinga lissafa kalmomin shi ba, ce ya san haka nake, da haka a karɓa a haka kawai. Ko mun gane duka wannan madakil ne da shedan yake zuwa mutane. Fa yadhunnu annahu yasqutu anhu faida'uhu, sai ya bar abin. Wa dhalika qad yadurruhu, to in ka ƙi yin wa'azi saboda ba ka da haƙuri, ko ka ƙi koyan haƙuri saboda wai kai asali ba mai haƙuri ba ne, ko ka ƙi tausasa kalma saboda wai kai ba ruwanka duk wanda ya sai ka mishi, to wannan sai ya cutar da kai fiye da aksara mimma yadurruhu al'amru duna hadhihi al-khisal aw aqal. Mutum ya ce to shi ba zai wa'azi ba, ilimi bai ishe shi ba, ko ba zai wa'azi ba tunda bai da haƙuri, ko ba zai wa'azi ba tunda bai da uslubi. To cutarwar da zai wa kanshi da sauran mutane sai ta fi cutarwar wanda yake yin wa'azin yana yin abin da bai dace ba ana hakuri da shi. Wato gara ka yi wa'azin a samu kurakurai a hankali, ana yi ana gyarawa, akan ka ce ni ba zan yi ba, ko kuma akan committee suke to tunda dai ka kibin ka'idar da muke so kawai an cire ka a fasa wa'azin gaba daya, to gara a bari ana wa'azin ana gyarawa, ana wa'azin ana gyarawa. Wani ko bai fahimta ba saboda munin halinka, wani zai fahimta, kaga an rage matsala. Alalin ko in ba a yi ba gaba daya, kaga ba wanda zai fahimta kenan. Yace fa inna tarkal amri alwajibi ma'asiya, barin aiki na wajibi, shi wa'azi wajibi ne ga wanda Allah ya huwace mishi ilimi da lokaci da damari, to idan ya ƙi ya saba wa Allah. Mutum ya yi ilimi, al'umma suna buƙatar iliminsa da karantarwarsa, ya ƙi karantarwa, to wannan saban Allah yake. Allah ya ji kamar Al-Albani nan shi ne yake ba mu labarin, ya gamu da wani ustazu Abuja, ya ce mishi kawai shi zaka tuba ne, malam saban Allah yake, ya ce ai zaman ka garin saban Allah ne. Ga garinku can a jiharku ana buƙatar ka, ka zo nan Abuja ka zama ɗan bariki, kana ta yawo ka sai mota ka zama ɗan kwan gida. Malam ya ce mishi to ai zaman ka dinnan Abuja kawai saban Allah ne, ko shi bai ga laifin da yake ba. To yanzu haka mutane galibi suke tunani, mutum a zamanin nan jama'a ku duba ku ga yadda ake gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya, kuma har yanzu malaman basu kai yawan da ake buƙata ba. Har yanzu malaman da za a ce sun tara ko ina suna karantawa basu kai ba yanzu, tunda zaka je garuwa da dama babu malaman, musamman ƙauyuka da karkara da inda ya nesa da birni, sai ka samu mutane suna rayuwa cikin duhun jahilci da ƙarancin masu karantarwa. Kenan har yanzu akwai buƙatar masu wa'azi, amma sun tare a birane, ko kuma sun shige cikin sauran gamagarin mutane, sun yi lif'abinsa kawai suna ta neman duniya. To wannan malam ya ce tarkul amri alwajibi ma'asiya wa fi'lu ma nuhiya anhu fil amri ma'asiya, sannan aikata abin da aka hana a wajen wa'azin, wato ka yi zagi, ka yi ɓatanci, ka ci mutunci, ka ƙi kyautatawa a lokacin wa'azin shi ma saban Allah ne, ka ƙi yin wa'azin gaba ɗaya shi ma saban Allah ne. Fal mutanakkilu min ma'asiyatin ila ma'asiyatin akbara minhu kal mustajiri min ar-ramaba'i bin nari, wanda zai bar wani sako ya koma wani saban da ya fi wancan, to kamar wanda zai bar zafin rana ne ya fake ƙasan wuta, bai san ya zafin rana amma ya fake a gindin tukuba ko a gindin abin nan oven na gidan biredi. Wato wanda yake wa'azi a cikin wa'azin shi akwai kurakurai, wannan kurakuran laifuka ne, amma in yace bari ya bari gaba daya to laifin barin wa'azin gaba daya kuma yafi laifin wadancan kurakuran ko mun gane shine kamar rana zafi inwa dimikin fal mutanaqqilu min ma'siyati ila ma'siya kal mutanaqqilu min dinin batilin ila dinin batil wanda yake barin wani sako ya koma kan wani sako kamar mutumin da ya bar wani addini ne mara kyau ya bar kristanci kuma sai ya koma yahudanci ya bar yahudanci kuma sai kuma addinin buda to wannan duka barna ce kad yakunu thani sharran minhu tayu addinin nabiyu wanda ya koma yafi na farkon matsala wa kad yakunu dulahu ko ya zama kasar shi kamar ya bar yahudanci ya koma buda ko ya kaga ya koma aswa minhu ko ya bar addinin buda ya dawo yahudanci ko kristanci kaga ya koma dulahu ke wa kad yakuna ni sawa ko kuma ya zama daidai wajida ya bar kristan ya koma yahudu ko ya bar yahudu ya koma kristan duk daya ne a duniya guda biyu da Allah ya soki su falihadha tajidul muqassira fil amri wan nahyi wal mu'tadi fihi kad yakunu dhanbu hadha a'zam wa kad yakunu dhanbu dhaka a'zam daka zaka ga cewa wanda ya takaita yake kaiwa muqamin da ake bukata wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da wanda yazo yin umarnin shi kuma ya zake ya wuce maka ida rawa to tsakanin su zanubin daya daga cikin su na iya fin na daya na ɗayan ma na iya fin na ɗayan kuma suna iya yin daidai wato da wanda zai ce mu ba mu yarda da irin wa'azin da kuke yi ba saboda kuna kuntatawa mutane kuna zafi ce ai ba haka ake wa'azi mu ma malamai ne amma shi ba yin wa'azi to laifin shi na rashin yin wa'azin nan tayi ya ful girman laifin mai yin wa'azi da kuskure a cikin wa'azi tayi kuma duka girman laifin su daya tayi kuma mai wa'azi da kuskure ya fi shi laifi dole kowanne sai an auna wa kad yakuna ni sawa wa min al ma'lumi bima arana Allah Allah zai kai ibn timiya ya sake cewa abu ne sananne wanda mu Allah ya nuna mana a rayuwar mu mun gani min ayati fil afaqi na ayoyin Allah a cikin duniyar nan wa fi anfusina yace mun gani ma akan kanmu wa bima shahida bihi fi kitabi kuma kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin littafin sa annal ma'asi sababul masa'ib cewa saban Allah shine dalilin samuwar zunubai shine dalilin samuwar wato fitintunu yace fasayyatul masa'ibi wal jazai hiya min sayyatil a'mal yace waɗannan wato munanan zunubai da sakamakon wannan wato abin nan munanan musibu da sakamako da ake samu a duniya mummuna da alahira ma dukan su min sayyatil a'mal daga cikin munanan ayyuka ne suke haifar da su wa inna ta'ata sababun ni'ma kuma Allah ya nuna mana aikace mun gani cewa biyayya Allah ita ce take samar da ni'ima fal ihsanu fa ihsanul abdil amal sababul li ihsanillah idan bawa ya kyautata aikin sa sai kuma Allah ya kyautata mishi wannan gaba ce muhimmiya kwarai da gaske yana nuna mana akan ya dunkule ta ne zai fara fasata akan cewa abu ne da aka gani a aikace a duniyar nan abu ne da Allah ya ambata cewa zunubai zunuban da muke yi mu bayi su suke haifan mana da fitintunin da muke shiga su suke haifan mana da wannan sakamakon da muke gani na bala'i a rayuwa sannan duk sanda kaga wato da'a ta samu ni'ima za ta biyo baya duk sanda bawa ya kyautatawa Allah za ta biyo baya sai ce kala ta'ala Allah ne ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku min musibatin na daga wata musiba fa bima kasabat aydikum to sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne wa ya'fu an kathir dan ma Allah yana ahuwa akan abubuwa da yawa musiba anan da ake nufi kamar yadda ya zo cikin tafin az-zuhud na as-sari mursalan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama katada ne irsalin riwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ma min khadishin khadishu udin wala ikhtilaji arqin wala asrati qadamin illa bi dhanbin wa ma ya'fu anhu akthar yace na rantse da Allah babu abin da zai faru da mutun na kwarzani yayi ainihin wato ya kuje ko zufa ta zuba a jikin shi ta wahala ko ya tuntube da kafarsa wadannan karana abubuwan da kake gani sai ya ce ba sa faruwa sai dan zunubi da bawa ya aikata kuma abinda Allah yake kau da kai ahuwa to yafi haka yawa suraka duk wata musiba ta shafi rashin lafiya da wata ukuba a duniya da wani bala'i a duniya kaman talauci kaman kaskantuwa kaman a samu shugabanni azzalimai ja'irai macinta kaman yunwa da talauci kaman karancin ruwan sama karancin albarka ta ruwan bayan ya zuba tsada kayayyakin masarufi tashin farashi yunwa tsoro da duk abin da kake gani ya damu mutane dinnan to abin da ke kawo shi ne zunuban mutane a cikin musulmai abin da ke faruwa gare su wannan shine abin da Allah ya ambata a ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisai malam bai kawo da dama daga cikin su sayyidina ali radiyallahu anhu yana fassara wannan aya yake cewa ma aqaballahu bihi fid dunya abinda Allah kaga yayi ukuba wa mutane da shi a duniya fallahu ahlamu min an yuthniya bihi fil akhirah to Allah yana da hakuri hakurin Allah yafi karfin a ce a lahira kuma ya sake kama mutane da shi to saukin abin ki yace wa ma afa anhu fid dunya abinda kuma Allah yayi ahuwa a duniya fallahu akrama Allah yafi karfin mutuncin Allah yafi karfin an ya'uda fi afu yawmal qiyama rana alkiyama ce zai kawo mutane da shi wannan to shine saukin wato Allah yana ma son mu ne shine yake mana wannan ukuba a duniya domin ya yafe mana a lahira isa sai idan kuma mu dawo cikin hayyacin Allah yace fabima kasabat wasu masu kira'a suna karanta nan da babu fa'ul sune nafi'u da ibnu amir suna karanta ko bima kasabat aydikum ba tare da fa'un ba kamar yadda ya halasta a cire fa'un ta jawabu sharti ya zuwa qur'ani kaman dai Allah yake cewa wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun kaga ba a ce fa innakum ba haka ma ji'tum bihi sihr wasu na ganin nan ma akwai fa'un da aka cire a wajen wallahu alam to dan haka suna karanta shi fa bima kasabat aydikum to sakamakon abinda hannayenku suka giggirba muku Allah ya ce wa ya'fu an kathir Allah yana ahwa akan abubuwa da yawa al-imamu abunan sahabi ibnu mas'udin Allah ya kara masa yadda kamar yake cikin fadailul qur'an na abu ubaidin yana cewa na abu ubaida yana cewa daga cikin abin da ke bashi haushi yace babu kaman inga innila amqutu qari'an ina jin haushin alaramma an arahu saninan nasiyan ngan shi yayi tulele kuma ya manta alqur'ani yana fassara wannan aya yake cewa ai musiba ta farko shine kamanta ilimin qur'ani da Allah ya baka yace babu abin da ke kawo mantuwar sai tsabaragen zinubai shine sai al-imamu al-qurtubi yake cewa mantuwa iri biyu ce akwai mantuwa wanda mutum ne ya gafala ya daina karantawa ya daina aiki da alqur'ani ya daina mu'ahadar haddata sa to wannan shine mantuwa sa ta zama sakamakon saban Allah akwai mantuwa mutumin da kuma yana iya yin sa kullun yana tabi amma abin yaki armashi kwakwalwar ta ki dauka to wannan shi kuma ba za a ce saboda saban Allah bane wannan jajircewa tashi ma abin yaba wace sauraka sai ibnu mas'ud yake ganin cewa duk a cikin musibu shi agun sa babu kaman musibar mutun ya manta alqur'ani da Allah ya bashi a daga cire dukkanin musibu da ke faruwa da mutane wannan shine abin da ke kawo su Allah ya kara cewa a cikin suratul nisa'i ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min nafsika wama asabaka min sayyi'atin famin nafsikum abinda kuma ya same ka na mummuna daga gare ka ne Allah yake cewa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida mun aiko ka ga mutane ka zama manzo kuma Allah ya isa shaidin cewa lalle kai manzon sai eh wannan ma kaga tana bayani akan kamar waccan din duk abin da same ka nake kyawa to falala Allah ce abinda ga ya same ka kuma na wata jarrabawa to kai ka jawo kanka wa qala ta'ala Allah yake ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastadhallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa anhum Allah yace innal ladina tawallaw minkum lalle wadannan da suka juya da baya cikin ku yawmal taqal jam'ani ranan da tawaggunan guda biyu suka hada tawaggu kafirai da ta mu'minai wato ranan uhud kenan inna mastadhallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu hakika shaydan ya musu istadhallahum استذل اصلي daga azala ne ko azalla kamar da yake da Allah yake cewa fa azallahuma ash-shaytan Adamu da Hawwa alaihimu assalam Allah yake fa azallahuma ash-shaytan ay awqa'ahum fil khati'a shaytan ya zamar da su zuwa ga saban Allah to aka kara alif da sin da ta aka ce istazallahum sai da ma'anar shi istada'a zalalahum shaytan ya kawata musu su auka cikin ainihin wato saban Allah to me ya musu malamai sun yi sabani ko suka ce abinda shaytan ya yi wa mutane da suka juya da gudu suka gudu ranan wannan yaki ko dai ranan Uhudu ko kuma ranan Hunain isa fasarin da malamai suka yi shine ya tuna musu wasu laifuka da suka yi ne aka ce zakkarahum khataya ya tuna musu wasu laifuka sabaqat minhum wanda suka gabata fakarihul thubuta li alla yamutu sai suka ji tsoron kar fa su tsaya su mutu qabla an yatubu kafin su tuba ya dan yariya musu cewa kai ka ta laifin da kai baka samu tuba ba in aka kashe kai ka gama da Allah baka tuba ba ka shiga matsala da haka sai mutum ya ruga da gudu ba wai dan ya kafirce ba dan yana ganin wannan tafiye mishi maslaha wasu malamai suka ce ma'anar wajen kenan wasu kuma suka ce a istadallahum ash-shaytan shine da yariya musu tunanin cewa zafa a rabe ganima ba su samu ba minhum man minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wasu suka sa ran samun duniya a wajen har suka ruga da gudu to kaga wannan abin da ya faru da su sai Allah ya ce bi ba'di ma kasab da wani sashi na abin da suka aikata na wannan tunanin shine ashe ne ya samu dama akan su wala kad afallahu anhu amma fa sai Allah ya ce na yafe musu haka Allah ya faɗa a cikin sura Ali Imran to da haka kaga ba za ka zo kana tuhumar su akan abin da Allah da kansa da suka malefin kafin ma su tuba ya ce ya yafe ba sai Allah ya ce a wani wajen kuma Allah ya ce awalamma asabakum musibatum qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum hayin dai a cikin sura Ali Imran ko Allah ya ce awa lamma a dinnan istifhamiya ce wawun kuma ta adafi ce awa shin kuma lamma asabatkum musibatun yayin da musiba ta same ku kad asabtum mithlaiha musibar kisa da aka yi muku wanda a baya kun ci nasarar samun ku kashe ninki biyu irin haka a yakin Uhud an kashe ku amma kafin nan kun ci nasarar kashe mutane 70 da kama 70 to shine mithlaiha din domin da wanda aka kashe da wanda aka kama a yaki hukuncin sa dai dan wanda ka kama zaka yi kashe shi al asir suna cewa fi hukumil maqtul kaman daya yake da wanda aka kashe to kun kama ninkin ko kun ci nasara ninki biyu yanzu kuma sai aka ci nasara akan ku kaman rabin waccan nasarar da kuka ci amma qultum ko sai kuka ce anna hadha ce min aina asabatna hadhihi almusiba ta ina kuma wannan ta ina hadhal inhizamu wal qatl wa nahnu nuqatilu fi sabilillah ya muna yaki dan Allah za a zo a kashe mu anna hadha Allah ya ce kul ka ce musu huwa min indi anfusiku ku kuka jawo kanku Allah ya ce ku ka jawo kanku aka ce kamar yadda ibnu kasirin yake kawowa cewa dalilin da yasa Allah ya jarabci sahabbai da wannan jarabawan wannan dai shi kam tabbas a yakin Uhud shine ko dai wancan dalilin na duniya da suka nema a lokacin ko kuma wato dalili na abin da ya faru tun abada bayan da suka ci nasara yakin Badar aka zo aka ba su zaɓi cewa wanne kuke so fansa waɗannan mutane 70 su bada fansa a samu kuɗi ko ko duk a kashe su sai mutane suka zaɓi fansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in shi'itum qataltumuhu in kun so ku kashe su to za ku kashe su wa in shi'itum in kun so fadaitumuhum ku an shi fidiya amma ba kai haka wastamta'tum bil fida za ku ji dadin abin da kuka ansa na dukiya wastushhida minkum ba'dahum bi adadi amma fa ku sani sai an kashe akalla mutum 70 a cikin ku sai sun yi shahada nabi ya gaya musu wannan amma suka karba a wani ra'ayin kuma aka ce bayan sun yi hakan shine fa Allah ya jarke su a Uhud aka kashe wasu, Allah ya jarke su a wasu yaƙe-yaƙe. Mutum na cikon 70 din da aka lissafa shine Thabit ibn Qais da aka kashe a Yamama. Sahabbai da suka je Badar waɗanda suka anshi fidiya sai da kashe mutum 70 a cikin su a cikin yaƙe-yaƙe. Ba Uhud kadai ba, an kashe wasu a Uhud, an kashe wasu a waje kaza, an kashe wasu a waje kaza. Cikon na 70 shine Thabit ibn Qais. So Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa suna da zaɓi, amma fa kowane zaɓi akwai farashin da za su biya a kan shi, musamman sun anshi zaɓin ansa kuɗi na fidiya. Ina fata mun gane wannan. To shine Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo kanku. Duk wannan yana so ya tabbatar mana da cewa musibu da suke faruwa da mutane suna faruwa ne sakamakon mene? Sakamakon laifuffukan. A wani waje kuma Allah ya ce auyu bikuhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir, a cikin suratul shura kenan ko, daga fadin Allah wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala zahri, haka ne ko, inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin shakur. Auyu bikuhunna bima kasabu, Allah yana cewa daga cikin ayoyinsa akwai aljawar wato jirgin ruwa fil bahri a cikin teku kal a'lam, a ganshi kaman wani katin katin din duwatsu. Allah ya ce in yasha, in Allah ya so, jirgin ruwa da nauyin shi da komai in Allah ya so, yuskinir riyaha, sai ya kwantar da waves na iska, fayadlalna rawakida ala rahari, fayadlalna sai mutanen da ke cikin jirgin ruwan da kayansu da jirgin ruwan sai su tabbata a natse, rawakida ala rahari, suna cikin natsuwa akan jirgin ruwan nan akan teku babu matsala. Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin shakur, sai Allah ya ce aw yubiquhunna bima kasabu, ko kuma in Allah ya so yugriquhunna, sai ya limar da jirgin ruwan. Me yasa Allah zai musu haka? Bima kasabu, sakamakon laifukan mutane. Wa ya'fu an kathir, kai Allah fa na yafe ma da yawa ne fa. Tsiyar da ake a jirgin ruwa ba kaɗan ba ce, tsiyar da ake ba kaɗan ba ce, shi yasa Allah in ya ga dama sai dilmiyar da shi. Wa ya'fu an kathir, yana ma gafarta da yawa. Ina fata mun gane wannan. Allah ya sake cewa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur, imma wato wani mummunan abu ya same su, wannan ya same su ne bima kasab, bima qaddamat aydihim, kaga wannan ma an sharafa wannan, a iya cewa fa bima qaddamat aydihim, to wannan yana faruwa ne sakamakon abin da suka gabatar da hannayensu. Fa innal insana kafurun, domin shi dan adam wato kafurun makafirci ne, mai butulci. Kafin nan wancan ayar da ya ce auyubiquna bima kasabu ko wa'fu an kathir, abinda take cewa kamar yadda Ibn Kathirin ya kawo, yake cewa wannan misali ne Allah yake, ko ki bari mu gangara kafin mu kawo kan misalin mu karasa wannan, da yace in tusibhum sayyatu bima qaddamat aydihim, abinda ake nufi da kafur anan, fa inna insana kafurun, dan adam a dabi'arsa yana da kufranun ni'am as-sabiqa was-saqat 'ala al-bala'i idha atahu, Allah yana dan adam yana da butunci akan duk wata ni'ima da ta wuce ya manta ta, sannan kuma yana da taɓewa da jin takaici da yin abin nan ƙorafi da magiya akan duk wani abu da ya same shi na fitina. Wanda Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'a, Allah yace an halicci dan adam halu'a, ma'anan halu'an harisan, mai shegen kwadayi, mustakthiran, mai san tara abin duniya. Idza massahu sharru jazu'an, duk sanda wani bala'i ya riske shi zaka ji shi ya ce yafi kowa yanke tsammani daga samun rahama. Wa idza massahu alkhairu manu'an, don kuma alkhairi ya same shi yafi kowa ruwa, sai ya taskace ya tattare. Haka Allah yake cewa wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na ha minhu, da za mu lasa wa ɗan adam wata ni'ima, wata kuma sai mu kwace ta, innahu la ya'usun, sai ya gan shi
ya cire rai ya cire tsammani ya nuna Allah bai kyauta mishi ba duniya ta lalace ai kaza 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 kafurun ne butulci wala in azaqnahu na'ama in ko muka dandana mishi ni'ima min ba'di darra'a masat bayan da ya ci kwal wahala yayin nan kuma yake la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni ci alhamdulillah yanzu ai muna fantamawa zahaba sayyi'atu anni sai kaje yana cewa innahu lafarihun fakhur ci ai aiki ne muka tsaya muka da mun sha wahala ya dinga tarihin walhalin shi ya dinga nuna cewa inna ma'utituhu ala ilmin indi jiba jiba hadisin wadancan da kuturu da makahu da me korago da annabi ba da labari kowannan su da yana cikin wahala da talauci aka mai alƙawarin an bashi arziki me zai yace zai kyautatawa da aka bashi arziki bai kyautata ba har ma ya ƙarya yace inna ma waristuhu kabiran an kabir shine innahu lafarihun fakhur wannan tabi'ar dan adam ce a haka dan adam yake rayuwa sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare so Allah ya ci gaba da cewa kamar da mala yake ruwaito mana yake hakaito mana wa qala Allah yake cewa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matakan kana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba matakan suna istighfari Allah ka sa mu cikin wadanda zamu tsira wa qad akhbara Allahu subhanahu bima aqaba bihi ahlal sayyi'ati min al-umam kuma a cikin alqur'ani Allah ya bada labarin irin uqubar da yayi ma ma'abuta mummunan aiki cikin al'ummomi suwa ne kenan ka qaumi nuhin wa adin wa samud wa qaumi lutin wa ashabi madyam wa qaumi fir'aun fi dunya Allah bada labarin uqubar da yayi ma mutanen annabi nuhu da hukumar da yayi da uqubar da yayi ma adawa mutanen annabi hud kenan da uqubar da yayi ma samudawa mutanen annabi salihu da uqubar da yayi ma qaumi lutin sune mutanen garin saddum a kasar urdun ta yanzu masu luwadi din nan da kuma ashabi madyan sune mutanen annabi shu'aib wa qaumi fir'auna da mala'u fir'auna fir'auna shi da mutanen shi kibdawa Allah dai ya bada labarin uqubar da yayi musu minhum man arsalna alaihi kaza wa minhum man ahlakna wa minhum man kaza ga sunan da yawa a cikin surori mabambanta cikin a'rafi cikin shu'ara'i cikin qasas cikin anbiya cikin nan duk qur'ani ga sunan hannan kasa cikin abin nan qaf da makamantan su duk Allah ya bada labarin irin uqubobin da yayi musu bayan kafircewa da kin Allah da ƙaryata annabawa Allah ya faɗi abin da yayi musu a nan duniya wa akhbara bima sayu'aqibuhum bihi fil akhirah kuma Allah ya bada labarin abinda zai musu ranar gobe kiyama wali hadha qala mu'minu ali fir'auna dan haka wannan da yake imani a zamanin fir'auna yake koyi imanin sa yace ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab ina guje muku irin ranar ahzab ranar ahzab anan ba ahzabu ta yakin ahzab ba eh abinda yake da ahzab anan shine wato al ayyamu allati udhiba fiha المتحذبون ضد الانبياء رانكون da aka azabtar da kafirai wadanda suka yi ganganko against annabawa sune wato wadanda Allah yake nufi da kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa fir'aun dhul autad wa samud wa qaum lut wa ashabul aikati sai Allah yace mene ulaikal ahzab to sune wadannan azabun da yake nufi wadannan gangankon kafiran anan da aka ce yawmul ahzabi ba ta cikin sutul ahzab da ake magana ahzabu da ake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da gangankon kafirai ba su ma dai sawun wadannan din suke bi Allah ya ce mithla da'abi qaumi nuh kama ji an fara ambatan su yace irin wato sakamako na aikin da al'ada mummuna ta kafiran zamanin annabi nuh da suka cutar da annabawa wa adin da adawa da suka cutar da annabin su hudu wa samuda da samuda suka tauta da annabi su salihu walladhina min ba'dihim da na bayan su shine su lutu abinnan wato mutanen saddum da mutanen madiyana wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin cutar da bayi wa ya qaumi yace ya ku mutane inni akhafu alaykum yawmat tanad ina ji muku tsoran kaga ya faɗa abu guda biyu azabu da za'ai musu a duniya misla yawmil ahzab azabu duniya kenan da kuma yawmat tanad azabal lahira ranar kiraye me yasa yake ce ma alkiyama ranar kiraye saboda yawan kirayar juna wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rufu bi sunahum wanada ashabul jannati ashaban nari wanada ashabun nari ashabal jannati haka yawma nad'u kullu unasin bi imamihim za a yi ta kiraye kirayen juna sai yake ce mata yawma tanad ranar kiraye kiraye yawma tuwalluna mudbirina dan da za ku juya a guje malakum minallahi min asim ba wanda yace tare ku daga Allah wa man yudillahu fa malahu min had to nan da aka ce tuwalluna mudbirina dalme sun yi magana akan to ranar alkiyama akwai guduwa kenan ko yaya za su samu halin guduwa gashi da yace yawma tanad sai malamai na farko suka ce a ana nufin wato gudun da za a yi na farko a hurin kaho na farko kafin a hadu a ranar kiyama da za a ce in sa zato an tanfugu min aqrar samati al-ard famfuzu kafin nan idan aka yi na farko domin kamar yadda ibnu kasir yake cewa takunul ardu kasafinati kasa za ta zama kaman jirgin ruwa ne yadribu hal mawju fil bahri wanda igiyar ruwa ta riga ta kada tana ta watan galiliya da ita yace fa menene yake cewa sai mutane su rude akan ta fayafzaun nasu alamatinha mutane su rude akan wannan jirgin ruwa yace wahinaha a lokacin ne tazhalul maradiu wa tad'ul hawamil mata masu shayarwa su wurgar da yayansu mata masu ciki su haife wayashibul wuldan yara su yi farfara kamar da Allah yake ba da labari yawma tarawna tazhalu kullu murdati amma ardat wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara nasu sukara yace ta duk lokacin ne a wannan lokacin ne to a lokacin mutane za su fantsama suna ta guru ba sai za su je ba shine anan shine ma'anar yawma tuwalluna mudbirina a farkon al'amari wasu kuma suka ce fasara ta biyu aka ce tuwalluna munsarifina ila jahannama dan da za ku juya ku tafi zuwa jahannama su kafirai zuwa jahannama min mawqi'il hisab bayan an gama sakamako Allah ka tsare mu daga jahannama to duka dai wannan fasara ce mai kyau da malamai suka yi wallahu alam almuhimmu dai malam yana so ya bayyana mana abin da zai faru ne a ainihin wato ga kafiran kamar da Allah ya bayyana ko dai zama wannan tawalli din inda nafqatil ula ko kuma ba'da tamamil hisab wallahu alam to waɗannan duka dai ayoyin za duka bayani ne akan abin da zai faru da kafirai na azabar duniya da kuma azabar lahira su kuma mu'minai Allah na musu jarabawa a duniya amma sai ya yafe musu a lahira idan sun yi sabo sai ya yafe musu a ainihin wato ta hanyar jarabawa da musu a duniya su kuma kafirai ana nan tun bayan halakar da annabi afwan fir'auna a zamanin annabi Musa sai Allah ya canza wato ka'idar da yake mu'amalatar kafirai maimakon idan sun yi kafirci a aiko da kwaran kwatsa ko tsawa ko ruwa ko mala'ika ya zo ya kife garin ko wuta ta cinye garin sai Allah ya canza musu ka'ida shine sai ya ba mu'minai damar su yi jihadi su yaƙe su Allah ya ɗanɗana musu kuɗa ta hanyar mu'minai ko dai a kashe su a samu ganima ko kuma su kashe mu'minan su yi shahada daga nan ne sai ga annabi Musa shi ya cikin farko annabawa da suka yi jihadi yayi jihadi da aka ce su yi jihadi sannan annabawan da suka biyo bayan shi sun Sulaimanu da su Dawuda da sauransu duk sun yi jihadi Allah ya canza sunna shi ta halakar da ainihin kafirai baya halakar da su lokaci guda sai dai ya basu ko dai ya ba su jin daɗi su ji daɗi a duniya saboda sai lahira kuma su ɗanɗana kuɗa iya ɗanɗanawa ko kuma ya sallada mu'minai a kansu su ɗanɗana musu kuɗa tun a duniya kuma su je lahira su ɗanɗana kuɗarsu saboda haka zaka kuskuren masu cewa to wai me yasa za a ce idan musibu ne ke jawo bala'i a cikin idan zunubi ne ke jawo bala'i a cikin al'umma me yasa kafirai suke zaune lafiya ba sa shiga cikin wannan jaraba wannan rashin sanin Qur'ani ne gaskiya rashin sanin kuma sunnar Allah izabu zai gore mana bayani akan wannan kada mu cinye dadin tun yanzu sai malam ya ci gaba da cewa qala Allahu ta'ala kadhalika al'azabu wa la'azabul akhirati akbar kadhalika al'azabu wannan dandana kudar da Allah ya wa kafirai ita ce azabar da ya nufin musu a nan duniya wala azabul akhirati akbar kuma wallahi azabar da za a yi musu a lahira tafi wannan girma Allah ka tsare mu daga azabun duniya da ta lahira wa qala kuma Allah yace sayu'adhibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim da sannan Allah zai musu azaba sau biyu a nan duniya azabar farko ita ce azabar kuncin da suke fama da shi a zuciyarsu na kafirci sannan azaba ta biyu azaba halakawa ko dai ta hanyar idan a kafiran baya ne ta hanyar halakar da su da wata sunna cikin rayuwa cikin sunnonin Allah ko da wata abin nan wato hanya cikin hanyar da Allah yake halakar da kafirai ko kuma in azamin nan baya ne Allah ya halakar da su ta hanyar a yaƙe su a ɗanɗana musu kuɗa thumma yuradduna ila azabin azim sannan Allah ya maishe su zuwa ga azaba mai girma Allah ya ce kuma ha ila yau a cikin suratul sajda walanudhiqannahum min al'adhab al'adna duna al'adhab al'akbar la'allahum yarji'u kuma zamu dandana musu daga cikin azaba ta ƙasa kafin a kai ga azaba mafi girma dan watakila su dawo kan hanya wa qala kuma Allah yace a cikin ad-dukhan fartakib yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin ka tsaya ka sa ido ka jira ran da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani azaba ce ta ma a duniya haka Allah yake fada yace ila kauli da kuma fadin Allah da yace yawma nabdushul batshatal kubra inna muntakim wato ci gaban ka tunda fataki yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadha adhabun adhim rabbana kshif anna al'adhaba inna mu'minun anna lahumudh dhikra wa qad ja'ahum rasulun amin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful adhabi qalila innahum a'idun sai Allah yace yawma nabdishul batshatal kubra inna muntakimun ranar da zamu musu wato zamu musu abin nan attacking al batshatal kubra na al kiyama din kenan inna muntakimun lalle mu su Allah masu daukar fansa ne akan laifukan da aka yi mana laifukan da kafirai suke mana to dogon zance ne tun daga fadin Allah fartakib yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin kaga ibnu taymiya kenan yanzu a cikin dajiya ce ya ƙara yin wata yanzu ya ƙara ninka wata daga magana akan laduba murni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna ya zo magana akan buƙatuwa zuwa ga tausasa lafazi da bi a hankali da ilimi da haƙuri daga nan kuma ya ce idan kuma ba a yi ba an yi saɓo saɓo kuma yana zama sanadiyar samuwar musibu sai kuma ya fara magana akan musiba Allah ya gafarta mai karatun ne ya riga ya mai yawa jama'a ba yadda kai ya ribin taimiya shi sai shi dafin shi bai buƙatar wani sharhi ka taɓa jin wani ya sharhin da taɓa ibn taimiya sai dai irin ƴan ƙananan su irin su wasitiya su irin su a risalatu al-wasitul kubra ko sughra wannan dama ba su ce irin ƴan lacca haka ko wa'azi ba to shi ne zaka dan samu abin faɗe kuma nan ma sai dai kai ta nakaltuwa daga wasu dafan ka ce ya ce kaza a wuri kaza ya ce kaza a wuri kaza Allah ya gafarta mana gaba daya Allah ya sa mu gama lafiya ina ganin bari mu saurara a nan dadare ya ban mu a riga tsakani ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi